إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa ce da ya bamu ikon sake haduwa a daidai wannan lokacin domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka na Riyadus Salihin, inda darasinmu da ya gabata shine darasi na biyar wanda ya kawo mu ga ƙarshen babi na farko na wannan littafi, babi mai bayani akan ikhlasi da kuma tsarkake niyya, inda muka shiga babi na biyu na wannan littafi, babi mai bayani akan tuba. Mun ji kuma malam ya ambaci abubuwan da maluma suka yi bayani game da ita tuba, wanda ana son idan mutum zai yi tuba ya yi tuba na gaskiya, ya yi tuba na saboda Allah ko ta saboda Allah. Kusan hadisin da muka dakata a darasinmu na biyar hadisi ne da baban Abdurrahman dan Abdullah dan Umar dan Kattab, Allah ya kara musu yadda, ya yi ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle Allah magwayi mai girma yana karɓar tubar bawansa, matsawar rayuwarsa ba ta kawo gargara ba, kamar rayuwa tana kokarin fita daga jikin ɗan adam ko ta kawo ga makogoronsa tana kokarin fita. To nan kam ko ya tuba sai zama irin abinda Allah ta'ala ya ce wa Fir'auna, al'ana wa qad asaita, ya ga halaka yana son ya tuba. To darasinmu na shidda inda za mu tashi a yau, malam al-imam an-nawawi Allah ya mishi rahama ya ce irin wannan nusha da muke kirkira ita daidai kan hadisi na 20, amma ba lalle bane ko wace nusha ta zama irin haka. An Zirr ibn Khubaysh, wannan hadisin an karbo daga Zirr dan Khubaysh. Qala Zirr ya ce أتيت صفوان بن السالم نادور صفوان بن السالم رضي الله عنه الله يكرم سيدا أسأله عن المسح على الخفين نادوري ندومي إني ما يتنبيا دنجندا شافا أكن خفي وند خفي وني تكلميني دا أكيي نباتا wanda yayi kama da rufaffin takalmi, sai dai fatar da ake yin shi da ita ta sha bamban da na rufaffin takalmi, ba ta kai ƙarhin su ba. Kamar irin wannan fatar da ake jemewa ana yin abin zama da sauran wasu abubuwa da ake yi, to da irin ta ake yin wannan huffi, wanda daga cikin malamai akwai masu ganin har akan saf ko safa ana yin shawa, sai dai ba safa ne ake ce ma kufi ba. Faƙala sai shi Safwan bin Asal, da yake sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Mazir dan Hubaysh tambaya, faƙala ma ja abika ya Zirr, sai ce mi atai da kai ya kai Zirr, faqultu tibtigha'ul ilm, nace abinda atai da ni neman ilimi, na zo ne don neman ilimi. Faƙala sai Safwan bin Asal radiyallahu anhu wa arda, yace masa innal malaikata sadau ajnihataha tana a malaikuna aza fikafikanta ko fikafikansu dan su ba maza na ba su ba mata na ba su malaiku to malaiku suna aza fikafikansu li talibil ilmi ga mai neman ilimi ma'ana yabi sama ya wuce ga sunan sun shinshifida fikafikan ridaan bima yatlub dan dai yarda da abinda mai neman ilimi yake nema na ilimin kenan ba kultu sai nice inji shi zirru yace qad haqqa fi sadri hakika yayi mini kaikai a cikin zuciyata cikin gabana ina jin kaikai na almashu ala alkhuffain inshawa ga huffi kasa huffinka bayan kai alwala yanzu nan gaba in zaka koma wata alwala kai shawa sai ce ka ni ina jin kaikayin wannan ba'dal ga'id bayan mutun yayi kashi wal baul ko yayi fitsari bayan mutun yayi kashi ko yayi fitsari yayi min kaikai ga rayuwa a ce mutun yana yin shawa akan huffi ba tare da ya cire ba to shi zirru ya ci gaba yana bada bayani yace wa kuntum ra'an kai ka kasance mutun kake min ashabin nabi yana magana da as-sal safwan bin as-sal kene yace to kai mutun kake daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam faji'tu as'aluka saboda haka nizo in tambaye ka hal sami'ta hu yazkuru fi zalika shay'an ko kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani abu game da bayanin shafa akan huffi qala na'am sai safwan bin asali yace najiya kana ya'muruna idha kunna safaran aw musafirin annabi ya kasance yana umurnin mu idan mun kasance wurin tahiya ko muna matawa yana umurnin mu Allah nanzi akhifafana kada mu cire huffofin mu da muke sawa salasata ayyamin a tsawon kwana uku kenan kwana uku matahiya samu yayi shawa akan huffi bai cire ba kamar wanda Safwan bin Asal ya bada labari ga Ziru dan Kubaysh dake fatawa a wurin shi wala yaliyahinna da darayensu kwana uku da darayensu wuni da kwana kenan illa min janabatin sai in janaba ta same mu in don kashi ko bauli ba mu cirewa illa min janabatin sai saboda janaba lakin min ga'idin wa baulin wa naumin inda ba mu cire huffin mu dan mun yi kashi ko dan mun yi fitsari ko dan mun yi kwana za mu yi shafa kai akan huffi inda za mu cire huffin mu sai in janaba ta kama mu faqultu sai zirru ya ci gaba yana tambayar Safwan bin Assal ya zo neman ilimi hal sami'ta hu ko ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazkuru fil hawa shay'an ya ambaci wani abu game da son rayuwa ka ji shi yayi magana game da son rai wala na'am sai Safwan bin Assal yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safarin mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen tahiya fa baina nahnu indahu muna nan wurin sa idna dahu a arabi sai wani balarabin kauye ya kiraye annabi bi sautin lahu jahawariyun da wani sauti madaukaki ya kira shi da sauti madaukaki ya ce ya Muhammad kira kwarai ba ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'awan min sauti sai annabi ya karba masa da irin sautin da ya kira shi da shi ya ce ha umu kamar da Hausa kace na dagango wane kace na dagan ma'ana gani ya kire annabi kwarai ga Allah ta'ala na cewa la tarfa'u aswatakum ko fauka sautin nabi wala tazharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'din anta bada malakum to amma shi wanga da kauye ido bai san addini ba da haka shi yasa yayi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kira shi kuma annabi sai karba mai da irin nashi sautin yace ha ummu gani to lokacin da yayi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kira annabi yace masa gani fa qultu lahu shi safwan bin assal yace sai ni ce masa shi wanga balaraben kauyen da ya tarar da mu ganne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam halin kasancewar mu a wajen tayya sai ni ce masa me wai haka kai chonka ugdul min sautik ka sassabta sautinka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai kana wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an dalik alhali an haneka game da daga sautinka kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai balaraben kauye yace wallahi na rantsa da Allah la agududu ni kan ban sassauta sautina ni ban sassauta yana da hujja yana da dalili shi bisa ga abin da ya fahimta yace qala al-arabi sai balaraben kauye yace almar'u yuhibbul qauma mutun na son mutane gani ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba gani ne ba kuma kace in sassauta sauti na ni kan ban sassauta sauti na naga wanda nika so walam ma yalhab bihim mutun na son mutane kuma bai samu haduwa da su ba lamma dinga tana da ma'anar lam kalla lamma yaqdi ay lam yaqdi ma amara can cikin qur'ani ko yawa tana cikin adatul jawazim abubuwan da ake yin jazma da su ba lamma mai nuna lokaci bace nan ma'ana nan yana da ma'anar lamma ne kan kuma haka yake rubuci amma dai ma'anar lam ne almar'u yuhibbul qaum mutun na son mutane walam ma yalhabbihim kuma bai gamu da su ba amma gashi yanzu Allah ya hada shi da su kuma ya ce in sassafta a ina qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace almar'u ma aman ahabba mutun yana tare da wanda yake so yawmal qiyama rana alqiyama fama zala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba yo hadisuna yana ba mu labari adda da kara baban har sai da ya ambaci wata kofa anil maghrib au min al maghrib daga bangaren maghrib yamma daga yammaci a masiratu ardihi abinda attahiyar fadin wannan kofa au yasirur rakibu ko kuma mahayi dabba yana yin tahiya fi ardihi a cikin fadin wannan kofa 40 aw 70 ama sai yayi shekara 40 yana tahiya wanda asaman dabba akan ita ga kofa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata ko shekara 70 qala sufyan sufyan yace ahadur ruwati ɗaya daga cikin marwayta wannan hadisi qibala shami wannan kowa tana wajen kasar Sham Siriya ta yau kenan qalaqahu Allahu ta'ala Allah ya halicci wannan kowa yawma khalaqas samawati wal ard ranar da ya halicci sama da ƙasa dashi kuma Allah ya ba mu labari ya halitta sama da ƙasa fi sittati ayyamin ko cikin kwana 6 ba wai don Allah bai iya talitta sama da ƙasa cikin lahaza kaptawa kira ba a'a saboda Allah ya karantar da mu yi sannu saboda kan mu zama masu rigima To Allah ya talitta wannan koha a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan litauba kuma kohan nan tana nan bude don masu tuba hatta tatlu ash-shams as-sayrana ta bullo minhu na'am la yuglaq ya wala yuglaq ba aure wannan koha tana nan bude hatta tatlu ash-shams as-sayrana ta bullo minhu daga gare shi kenan ranar da rana za ta bullo daga yamma ta yo gabas sannan ne za a rufe kofar tuba da zarar mutun ya kai wannan lokacin bai tuba ba to ba maganar tuba malami ya ce rawahu tirmidhi wa ghairi wa qala hadithun hasanun sahih yace wannan hadisi yana da mustawa biyu hadisi ne sahihi sannan kuma hadisi ne hasan wanda imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala shina da wannan sabga kasiran ma zaka ga ya kawo hadisi yace hasanun sahihun wanda kowane yana da matsayin sa hadisi hasanun yana da matsayin sa hadisi sahihun yana da matsayin sa to nan idan muka diba bayan da zirru dan Ubaysh yayi ma Safwan ibn As-Salim tambaya game da shafa akan hufi ya karantar da shi ko ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hore mu in muna wurin tayya kwana uku da darayen su ba za mu cire hufin mu ba in muna zaman gida wuni da kwana so aka ba mu dama ko yawa in ba jaraba ta kama ba ba a cire to sai mai tambaya game da san rai amma da idan muka diba kararar zahirin maganar son rai bata yi to ba ko to inda take wurin wanga a arabiyun na wanda yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya wadi kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mai ha'umu nace da irin hausan mu nan sai a ce na daganwo ma'ana gani kai mai kirana an ka ce mai kai chonka sassab da sautinka kana kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma an yi maka hani an hane ka daga daga sauti kusa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la aqdudu ina wallahi ban sassabta to shi ba hawata ta hakika ba ha shi son da yake mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai samu gani ne ba kuma gashi kuma a ce ban magana ya ce kai ina amma gashi manzon Allah ya shaide shi da cewa almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama amma yanzu wanda yake masanina a ce misali ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan idan ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar annabi ne yake magana lafzan da mai hadisi ka karantawa ba nashi bane sai wani ya zo ya kama yaya ko surutu ko rabu kaga yayi ibtiyati yayi ta'adda ya ketare iyaka to amma shi wanga kaga dama an san larabawa waɗanda suke hito da kawai irin abinda suke a kai ne ko na rashin cikakken fahimta da kuma rashin ganewa sosai wanda hayyo zaka ga ƴan uwanmu na kawai Allah ya shirya mu ya shirya su nan cikin garuruwa da unguwanni ga da awanan alhamdulillah jama'a sallah cikin lokaci alhamdulillah jama'a suna yin alwala alhamdulillah ta zuwa masallaci ma sai kaga mutun ya iya karatun qur'ani dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi kawai an sa al-imam don ayi koyi da shi to yana kyautata karatu mabiya na daukar karatu daga gare shi zaka ga yawa wasu Allah ya musu muwafaka sun ya to zo kawai inda zaka ga ga unguwa ga masallaci amma kowa sai to ya sallace daban ko bai ma zuwa masallacin sai an kare kaga kenan ƴan uwanmu na kauye suna da buƙatar da'awa saboda mai yawan duk masu da'awa suna cikin alƙarya amma kauye akwai yara kwarai ko mutun ya wuni aikin albasa ya taho ya ce mama yana hadama yana ba albasa ruwa tun sahe har magriba amma sai ya zo ya ce mama ƴan uwanmu na kauye kenan abinda yasa duk kauye a muke ni ma can na hito ko ba haka ba yanzu haka ina ganin ƴan uwana na kauyen waɗanda adda irin wannan tahalta to kaga akwai buƙatar a samu ƴan uwa masu leƙa ƙauyuka su ɗan yi da'awa. Allah ya shirya mu shirye ƴan uwan mu na ƙauye, amma akwai gyare-gyare ƙwarai. In ba ma ka saba da wa'azi na ƙauye ba, ka zo in dai wa'azin alƙarya ka kai, to ba su gane miya ka nuni ƙwarai da gaske. Don suna da halayen da ya kamata a kira su gare su, irin mata su ban zuwa ɗaukar ruwa, don sai namiji ya kwanci ne gida amma mata za ta ɗauki ruwa. Shi bai ko kallon yayi laifi, ita za ta zo ta ɗauki ruwa ta yi komi da sauransu. To ka gani wanda ana alƙarya bai ko san da wanga ƙalubalen ba. To akwai dai wasu fa'idodi masu dama waɗanda muke samu game da wannan hadisi, za mu ɗan ambaci kaɗan daga cikinsu lura da lokaci. Na farko, idan muka kalli Ziru ɗan Hubaysh da ya zo wurin Safwan ɗan Affan, ya zo ne don neman ilimi. Ba abin da ya kawo shi in ba neman ilimi ba. To ga abin da Safwan ya bayyana masa, mala'iku kan shinyi da fika-fikansu don girmama mai neman ilimi, saboda ya dada abin da yake nema na ilimi. Kenan mai neman ilimi bai kamata ba ya wulakanta abin da Allah ya ba shi na ilimi. Musamman ilin halin da muka samu rayuwarmu a yau, za ka ga masu da'awa suna shiga siyasa, wanda ba daidai ba ne. Kai mai da'awa, mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah, bai kamata ba ka ɗauki wani ɓangare na siyasa, a'a, ko wace mutum ka yi naka na. Saboda mai in ka ce wata kake, za ka buɗe baki ka waɗi gaskiya Allah ka karanta abin da Allah ya ce, ko manzo Allah ya ce, kai wanda mu da ɗan kaza. Kawai a kai dai da'awa kake, in mutum musulmi na, to kana kira zuwa gare shi. Kaga irin girman da Allah ya ba ilimi, da irin girman da Allah ya ba masu neman ilimi, bai kamata ba su kawo duk abin da zai zama wani abu na cikas ko sabani ga addinin Allah. Ga sashe daga cikin malamai, suna ganin cewa neman ilimi fa ya ma yi girma bisa ga hita a ɗauki makami, a yi jahadi, a yi yaƙi don bi ɗaya da Allah. Wannan mun san cewa akwai shaidun cewa duk wanda ya mutu wurin yaƙi na neman yadda Allah, wanda zai je yaƙin ga bisa ga bi ɗaya da Allah da ɗaukaka addinin Allah, in ya mutu bai da wani sakamako in ba aljanna ba, don ya yi shahada. Gashi ma Allah ya bayyana cewa masu ilimi yana ɗaga darajarsu. Allah yana ɗaga darajar muminai, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Idan an ɗaga daraja guda ta mumini, to waɗanda ke neman ilimi daga cikin muminai darajat, aka zo da shi da siga ta jam'i, Allah zai ɗaga darajojinsu. Gashi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala kan sauko a kowane dare, idan dare ya kai sulusi, ma'ana ya kasa uku, Ubangiji ta'ala yana saukowa yana tambayar ina masu roƙo ne, don ya ba su, ina masu neman gafara. Wanda bisa ga hakikani ai sannan ba mu jin Allah sadda Allah ka faɗi haka, amma dole mu yadda mu ba da gaskiya, saboda manzon Allah ya karantar da haka. Sai mu tashi mu yi fatan samun cin nasara da shiga cikin wannan lokacin. Sannan wani dalili na biyu da muke samu game da wanga hadisi ko fa'ida, shine akwai dalili bayyananne akan cewa shi mutum yana da damar yin shafa akan huffi. Kana da damar kai shafa akan huffi bisa ga wannan karantarwa da aka samu daga Safwan ɗan Affan, da ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da su yin shafa akan huffi. Dalili na uku wanda muke samu cikin wanga hadisi, dukkan wanda wani abu ya rikita gare shi bai sani ba na addini, to abinda an magani ya je ya yi tambaya, ya bincika don ya gane, kada ya yi yadda ya ga dama. Sannan shi shafa akan huffi, idan muka diba littafinmu na iziya, za mu ga malam mai iziya, Allah shi mishi rahama, ya kawo kamar sharuɗa kusan guda takwas ko bakwai na shafa ga huffi. Sai dai babban matsalar da annan, ya kamata duk abin da aka kawo na addini ya zama akwai dalili a littafin Allah ko dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nan malam kuma ya kawo mana sharuɗa guda uku kawai akan shaha ga hubbi. Na harko daga cikinsu ya zama kaya alwalla ka wanke kafawuwanka gaba ɗaya sannan kassa cikin hufi. Da za ka yi alwalla ka wanke kafa guda ka sa ta hufi, ka koma wanke guda ka sa ta hufi in lokacin sallah ya dawo ta gaba baka da damar shafa. Dan baka sa su suna masu tsarki ba. Sai ka wanke su gaba ɗaya sannan ka dauki wannan ta damar ka sa ka kawo ta hagu ka sa. Sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu kuma ya kasance za ka yi shafa ne ga hufin nan saboda abin da yake hadasi karami, kamar fitsari, kamar kashi, kamar kwana, ko kuma in ka yi iska za ka sake jaddada alwala. Amma in jaraba ta mun ji a hadisi sai an cire ko? To na uku ya kasance shafan nan da za ka yi in kana wurin tahiya kada ya wuce kwana uku. Idan halin zaman gida ne ya zama a cikin kwana guda da wuri. Wannan shine abin da malami ya kara mana bayani dabra da wanga hadisi. Sai hadisin mu na gaba, wa an abi sa'idin sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu wa arda, daga baban sa'id sa'ad dan malik dan sinan al-khudri yace anna nabiy Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa, qala yace kana bi man kana qablakum rajulun, ya kasance a cikin waɗanda na gabace ku na al'ummomi akwai wani mutum. Kenan Allah ya sanar da manzon Allah abinda ya waru bayan shi annabin baya nan, shi kuma gashi yana karantar da al'umma. Wani mutum ya kasance a cikin al'ummomin da na gabace ku al'ummata, atalatis atan watis ina nafsa, shi wannan mutum abinda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya casa'in da tara. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, sai ya yi tambaya cewa to yanzu cikin ƙasa ina zai je ya samu wanda an mafi sani malami kenan, don shi yana jin yana son ya tuban ma Allah ya bar kashin mutane. Fadulla ala rahibin, sai aka yi masa dalili aka shiryar da shi cewa ka je wuri kaza akwai wani nanan mai ibada, rahib mai ibada. Kaga kenan shi ba malami bane amma dai akwai kokarin ibada gare shi. Fa atahu, sai ko ya garzaya ya zo wurin shi. Fa qala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, yace to wada al'amari yake, na zo don yi ma bayani cewa na kashe mutum ɗari babu guda. Fa hallahu min tauba, wanda ya irin wanga aiki yana da tuba, shi na nika son in sani gare ka. Fa qala, sai mai ibada ya ce la, baka da tuba, saboda shi bai riga ya san ilimi ba amma mai ibada ne. Baka talahu, sai kashe shi. Ba kamula bihi mi'a, sai cika ɗari. Kaga yanzu kenan ya kammala ɗari daidai, ya kashe mutum ɗari cif. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard, sai ya tambaya ce to yanzu ina zan taya in samu wani malami wanda yake yahi kowa ilimi. Fadulla ala rajulin alimin, sai aka yi masa dalili aka shirya shi akan wani mutum masani wanda yake malami ne. Faqala, da ya zo wurin wannan malamin sai ya ce innahu qatala mi'a nafsin, ya ce kai na kashe mi'ata nafsin, mutum ɗari. Fa allahu min tauba, wanda ya irin wanga aiki yana da tuba, ya kashe mutum ɗari, yanzu wanda ya irin wanga aiki akwai tuba gare shi. Faqala, sai wannan malami ya ce na'am, e kwarai akwai tuba. Wa mai yahulu bainahu wa baina tauba, wake iya karewa ko sha maka cewa tsakanin bawa da tuba? Ai ba wanda ka iya hana bawa ya tuba. In talib, ila ardi kaza wa kaza, sai dai ka je kasa kaza da kaza. Fa inna biha unasa, in ka zo can zaka tarar da wasu mutane, ya buduna Allah ta'ala, suna bauta ma Allah kamar ya ce mai tubanka ka tahi kaza kaza, zaka tarar da mutane can suna bauta ma Allah. Fa abudillah, ka bauta ma Allah ma'ahum, tare da suwa ka zauna can tare da su kana bauta ma Allah. Wala tarji, kada ka dawo ila ardika zuwa kasarka, ka ba kasar ga taku kenan ka koma can, kai ta bauta Allah tare da su. Fa innaha ardu su'in, wadda kasa taku mummunar kasa ce. Fan talaka hatta idza nasafa tariq, yadda yi sai da ya yi rabin hanya, garin da ya nuwa za shi ya yi rabi, a ta'ul maut, sai mutuwa ta zo masa. Ga shi kuma idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ga haka yanzu ba damar jinkirta masa ya kai garin da aka hore shi, lalle ne a ɗauki rayuwar tunda ajalin ya yi. To sai ku aka ɗauke ran. Faqasamat fihi mala'ikatur rahma, sai mala'iku rahma suka yi jayayya, wa mala'ikatul adab, da mala'ikun azaba, ko waɗanda suna cewa mu wadda shiya suna jayayya. Faqalat mala'ikatur rahma, mala'iku rahma suka kawo dalili ga mala'ikun azaba cewa ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, dalilin mu da hujjanmu akan mu za mu ɗauke shi, ya zo ya huskanto yana mai tuba zuwa ga Allah ta'ala. Wa qalat mala'ikatul adab, mala'ikun azaba suke ce innahu lam ya'mal khairan qattu, abinda hujjan mu da dalilin mu bai taba aikata alkhairi ba da dai. Fa ata'un fi surati adami, sai zo musu a cikin surar ƴan adam, wani mutum kenan ko. Fa ata'uhum malakum, sai wani mala'ika ko wani mala'iki ya zo musu. Fi surati adami, a cikin surar ƴan adam. Faja'aluhu bainahum ay hakama, sai suka sa shi mai hukunci a tsakaninsu cewa ya yi musu hukunci. Faqala, sai ce musu qisu ma bainal ardain, isu ku kwatanta ku kiyasta ma bainal ardaini, tsakanin wannan kasar guda biyu, inda ya hito da inda zashina, a kwatanta tsawo, ina ya hi tsawo tsakanin inda ya hito da inda zashi. Fa ila ayyatihi ma kana adna, duk inda ya hi kusanci, duk wanda ya hi kusanci daga gareta, fa huwa lahu, to ta waɗannan mutane ce. Kaga in yana cikin mummunar kasar da ya hito ita sai ya tsawo, sai a ba mala'ikun azaba. In ko ya yi kusa ga waccan kasa da an ka hore shi, sai a ba mala'ikun rahama. Faqasu, sai suka kiyasta. Fa wajaduhu, sai suka same shi. Adna ila ardi allati arada, ya yi kusa bisa ga kasar da ya nuha. Fa qabidatu mala'ikatur rahma, sai mala'ikun rahama suka karbe shi. Kenan babu mai shiga tsakanin bawa da tuba. Duk abinda mutum ya yi in ba ya yi kafirci ba, ya mutu akan kahirci, shi kenan nan dai bai da damar tuba. Amma idan mutum ya aikata laifi na saɓon Allah ya tuba, to babu makawa, tuba ne ta yi. Wa fi riwayatin fi sahih, wannan ruwayar Buhari da Muslim da muka karanta kenan. To ruwaya da take banta ga Imam al-Buhari shi kadai, fa kana ila al-qaryati salihah, ya kasance zuwa ga wannan al-qarya ta gari. Aqraba bi shibrin, ya yi kusa da taka guda, da taka guda ya tsere, ya yi kusa zuwa ga kasa wadda ita ce salihah, ta gari ta kirki. Waje ila min ahliha, sai aka sa shi cikin ma'abutanta, aka ba mala'iku rahama. Wa fi riwayatin, a wata ruwaya, sai sahih a cikin Buhari, فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي sai Allah ya auke yayi aike zuwa ga wannan kasar cewa an tabari ta yi nesa mummunar kasa kenan wa ila hazi zuwa ga kasa ta kirki saliha da zashi wannan alkariyar saliha an taqribi kiyo kusa tayo kusa ma'ana ya tsere wajen alkariyar saliha wa qala sai Allah ta'ala ya ce kisuma bainahuma ku kiyasta abin da ke tsakanin waɗannan asan sanin guda biyu mummunar kasa da kuma kasa ta gari fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin sai suka same shi yayi kusa zuwa ga waccan kasar ko alqaryat saliha ya tsere da ta kaguda fa gufira la sai Allah ta'ala ya gafarta masa wa bi riwayatin kana abi sadrihi nahwaha da ya fadi sai mirda daga bane ya abin nan ya fada bangaren ita waccan kasa da alqarya saliha take a cikin ta to wannan kenan kun ga nan akwai fa'idodi masu dama da muke iya samu cikin wannan hadisi na ɗaya daga cikin wannan fa'idodin shi wanga da yake kisa gashi ya tuba kuma an karbi tuban nashi kuma ga dalili da hujja cewa inna Allah la yaghfiru ay shirka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha abinda duk bai kai shirka ba Allah ta'ala in ya so yana gafartawa gashi ya mutu da niyya mai kyau sai Allah ya yaye mishi amma babu shakka masu kashe mutane su sani cewa kashe mutane laihina babba zunubi na mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yayi ece a cikin littafin sa saboda haka wasu ma ka ganin wai anya mai kashe mutane in ba don hujjar ga da an ka sama ba ma ko tuba yana da to tunda an samu hujja kaga yana da tuba ko yawa dan gashe dun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga Abdullah dan Abbas ya ambaci cewa wanda ya kisa sai ka hujja wa mayyaqatul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban 'azima wanda ya kashe mutum mu'mini da gangan abinda asa kamakon sa wutar jahannama yana mai dawama a cikin ta Allah ya yi hushi da shi, Allah ya la'ane shi, Allah ya yi masa tanadin azaba mai tsanani, azaba mai girma, Allah ya ajiye masa. To nan abinda malamai suka ƙara bayani shi ne, wanda ya yi kisan mutane ko mai kashin mutane in ya tuba Allah yana karɓan masa, amma akwai abinda bai da tuba gare shi. Hakke na warko na Allah da ya tuba ya roki Allah gawara Allah yana gafarta masa ko Allah yana gawarta mishi abinda a tsakani ne da shi amma na biyu hakke ne na wanda aka kashe hakke ne na wanda aka kashe Allah bai yayewa wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai yayewa inni haramtu zulma waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu sai aka zo da siga ta fa'ala at-tasharuku bainas nay kar wanga ya zalunci wanga ya zalunci wanga a san kada ku yi wannan to sannan bangare na uku awliya'ul maqtuli yanzu shi wanda an ka kashe in ma za a biya hakke ne ai bai nan sai dai awliya'ul maqtul kamar diya ne in yana da su ko dangi ne in yana da su in ma duk babu akwai bai salman inda za a kai wannan ainihi hakkin nashi da haka babu shakka a lalle ne al'umma su san cewa kashe mutum babban laihina zunubi na mai girma bayanin wanga da ya kashe mutum ɗari babu guda in mun lura ba cikin al'umman manzon Allah yake ba ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Fiman kana qablakum. Fiman kana qablakum wadanda na gabace ku. Amma babu shakka ya tabbata duk abinda mutun yayi na laihi ya tuba, abinda a tsakani ne da Allah, Allah yana karbar tubar. Amma kuma Allah bai yahe maka haƙƙin wani. Shi yasa wata rana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Jibril yazo yayi masa bayani cewa wanda yazo wurin yaki aka kashe shi, Annabi yana bayani cewa an gafarta masa, ya koma kamar wadda uwa tayi ta haihe shi mahaifiyar shi. Sai ga Jibril ya dawo yace illa daina, sai ha bashi an yaye mai komi amma ban da bashi. Kaga kenan akwai magana ko missa ba a yaye bashi ba haƙƙin wani ne. Amma shi Allah abinda yake bukata kai ka roke shi ga laihin da kai ka tuba sai yaye maka. Amma haƙƙin wani shi babban laihi, zunubi mai girma. To da lokaci ko sannan kuma ga hadisin mu na Ka'ab. Lokaci yayi di ba su gani dauke mu isa ta kwato sai mu tsuwa dai ko to da kyau. To insha Allah subhanahu wataala za mu shiga hadisi mai tsau mai yawa mai albarka da karantarwa mai yawa. Hadisi na 22 ga irin nusa da na kirkira ita an wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, daga Abdullah dan Ka'ab dan Malik, wa kana qa'ida Ka'ab, shi Abdullah dan jagora ne na Ka'ab, baban shi kenan, baba ne a Ka'ab, min bani yana daga cikin yayan Ka'ab. Yaushe ya zama dan jagora gare shi hina amiya lokacin da ya makabce, inda Ka'ab ba makawo bane. Daga baya Allah ta'ala ya jarabe shi ya zama makawo. Qala sami'tu Ka'ab ibn Malik, yace naji babana Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu wa arda yu hadithu, yana bada labari bi hadithihi da labarin sa, ina takhallafa ar rasulillah, lokacin da ya zama ne bai tahi yaki ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yajin kirtu bai zo ba, fi gazwati Tabuk, a harin Tabuka, wanda hakikatan shi yakin Tabuka ba a gwabza ba. Da al'umman musulmi suka taru sai Allah ya tsorata kahirai, sai suka watse bayan musulmi sun yi kwana da kwanaki a wannan wurin, sai Allah ya tarwatse gayyar kahirai ba a gwabza yakin ba, amma an hita. To mi Allahin a Ka'ab bai hita ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Ka'ab, Ka'ab yace lam atakallaf ar rasulillah, ban taba yin zamana ni jinkirto ba ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fi gazwatin gazaha qattu, ga wani hari da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je wurin kai shi da dai, in ya zamana ban taye ba illa bi gazwati Tabuk, sai wanga hari na Tabuka, shi kan ban zo ba. Gaira anni qad takallaftu bi gazwati Badar, sai ko da aka yakin Badar ma ban samu halarta ba. Biyu kenan ko, walam yu'atab ahadon, ba a zargi kowa ba. Takallafa anhu, da ya zama ne bai zo yakin Badar ba, ban zo yakin Badar ba, amma ba a zargi kowa ba cikin wanda ya zama ne bai zo yakin Badar ba. Inna ma karaja rasulullah, kawai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito, wal muslimuna, da muslimai, yuriduna ayra quraish, yuriduna ayra quraish, suna nihin ayri na quraishawa a yakin Badar kenan, sarbi ayri na quraishawa. Adda jama'a Allah ta'ala bainahum, sai da Allah ya hada tsakaninsu, wa baina aduwihim, da kuma makiyansu, ala gairi mi'adin, ba tare da wani alkawali ba. An hita da niyyar tarbe su, sai Allah ya juya abin ya koma yaki. Don haka kaga kenan ba gayya aka yi ba da shelar cewa za a je yaki. Don haka shi Ka'ab bai halarci wannan yakin ba. Aka kuma duk wanda bai halarci yakin Badar ba, ba a zarge shi ba. ولقد شاهدت مع رسول الله حقيقه نا حضرت تاره ده النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله العقبه دارين عقبه حين تواصلنا على الاسلام لوكتين ده muka hadi da annabi muka yi mubayi'a muka yi amintakewa akan musulunci wama uhibbu annali biha mash'ad badarin ban son a hurhura mini waccan haduwa da muka yi da manzon Allah a cikin dare muka yi amintakewa akan musulunci a hurhura mini ita da yakin Badar da ban samu zuwa ba bazan so haka nan ba wa in kanat badarun akthara fil nas mina ko daga bakunan mutane ayi ambata yakin Badar amma ni ban san asa wancan tawasuf da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bubai a cikin dare da annabi a warwara min shi da yakin Badar ko da ayi ambata Badar wa kana min khabari ya kasance yana daga cikin labari na ina takallabtu an rasulillah lokacin da nayi zamana daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biga zuwa Tabuka a harin Tabuka anni lam akun qattu aqwa ni ban kasance ba da dai mafi karfi ma'ana ina cikin tsakakkarhi na zuwa dai abban yi ba wala aisara minni kuma ban taba kasancewa mafi yalwa ba gare ni ina takallabtu an lokacin da ni zamana da gabarin bin annabi fi tilka gazawa ga wancan yaki na Tabuka ina da karhi ina da wadata ban zo ba wallahi na rantsa da Allah in ji ka abu saboda ta ci gaskiya da bayyana ta ma jama'atu qablaha rahilatayn qattu gabanin ayyakin Tabuka ban taba mallakar abin hawa guda biyu ba a ce ina da rakumi biyu hatta jama'atu ha fi tilkal gazwa har sai da ne hada wadanga abin hawa guda biyu ina da rakuma guda biyu ko da an kai wannan yakin ولم يكن رسول الله النبي صلى الله عليه واله وسلم بكسانچه با يريد الغزوه yana nihin kai farmaki illa warabi gairiha sai yayi tauriya menene ma'anar wannan saboda shi kai ne yaki yana da al istrategiya strategy kada ka ce ga inda kai ya darbe ka in za ana bodinga sai a ce kore mun kai dabarar yaki ce kama yadda za a yi farfaganda a ce muna da kaza muna da mina na can dori tura ba can suke makamai na can sararin subhana ba suna can an jibge to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tauriya kamar za ana nan saboda dabarar yaki to shikenan hatta kana tilkal gazwa sai da wannan yakin na Tabuka ya kasance baka za ha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai farmakin yakin fi harrin shadidin a cikin zafi mai tsanani bazara kenan ko wansa qabala safaran ba'idan yahuskanci tahiya mai nisa wa mafazan dadaji hamada inda za a tsagawa a tahi ga rana ga rairayin hamada wansa qabala adadan kathiran kuma annabi yahuskanci gungun kafirai masu yawa وجلال المسلمين امرهم فسيما زان الله صلى الله عليه واله وسلم يبين للمسلمين الامرين يبين مسو لسا النبي يبين مسو الامرين ليتاهبوا دان في تتلي اهبت غزوهم تتلين ياكلس فاكبرهم يباس لاباري بوجههم الذي يريد دهسك دعكي لهي كواي دو حترا دعنيا والمسلمون مع رسول الله اوان ياكي نتبوك مسلمي تارد من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرون سنا ديوا وري اكذو دشي نكرا داما نكرا تكذو دنبينا يوان ابو اوان زبي ولا يجمعهم كتاب ونلداي دزا يربوتو حافظ مكيا ايوا ليكيا ايوا متاني يريد بذلك الديوان yana nihin kundi kamar register inda ga kaidar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tabbata hiya yaki ba ko a ce sai an yi registering na jama'a sai an san da kowa an ka tayi da an dawo an karanta ba a gawa ne ba babu shiyara su ko yawa to kaga kenan dama musulunci yana da tsari qala kabun kabu yace ta kalla rajulan lokaci ko ta ina ganin wanda gaban ne ya kamata mu tsaya ko sai mu tashi daidai tabar insha Allah to mun dai ji yadda ka abu al'amari ne ya fara kasancewa kuma babu abin da yake bayyanawa ga hali ne in ba gaskiya ba sannan duk wanda ya gaskiya ya bayyana gaskiya Allah zai taimake shi da ƙarshe zamu ji irin yadda al'amarin Ka'abu ya kasance da shi da ƴan uwansa Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya dassa insha Allah ina fatar bamu manta ba daidai gaba da zamu tashi a darasi na gaba shine qala ka'abun fa qalla rajulun yuridu an yatagayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi wannan gabar nan zamu tashi insha Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك